Kungiyar ta kwadago ta bayyana cewa ta tashi daga kan turbar ta na karancin albashi naira 200,000. Mataimakin shugaban kungiyar ta kwadago Tommy Etim ya bayyana cewa a baya sun nemi gwamnati da ta biya mafi karancin albashi naira 200,000, amma yanzu sun bar wancan turba. A cewar sa, yadda yanzu rayuwa ta yi tsada a kasar, kamata ya biya albashin da ya dara haka. Etim ya bayyana haka ne a ranar Talata, bayan mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya kaddamar da kwamitin sake duba fasalin albashin ma'aikata a kasar. Tommy Etim ya ce darajar naira ta fadi, kuma hakan ya sa farashin komai ya tashi a kasar, don haka ba za mu lamunci 200,000 a matsayin mafi karancin albashi ba. Etim ya kara da cewa kamata yi a biya mafi karancin albashi a kasar dalar Amurka 300 ko kuma naira 440,000. Etim ya ce wannan shine matsayarsu, kuma shi za su gabatar wa kwamitin sake duba fasalin albashi da fadar shugaban kasa ta kafa. Shin koya ƴan Najeriya suka ji da wannan ikirari na kungiyar kwadago na a biya mafi karancin albashi naira 400,000?
Alal hakika kungiyar kwadago wannan yunkuri nata abu ne mai kyau. Idan har gwamnatin tarayya za ta iya biyan 400,000 mafi karancin albashi, abu ne da zai taimaka wajen inganta rayuwar ƴan kasar, ganin cewa komai yayi tsada. Sai dai ita wannan kungiya ta kwadago ta shayin irin wannan alwashi a baya, a ƙarshe sai ka ga wannan batu babu inda ya je shi.
Gaskiyar al'amari shine abubuwa sukan taso irin haka, kuma sai aga kamar za a cimma buri. Babban matsalan shine daga ran da ka kara wa dan albashi kudi, su kuma yan kasuwa sun yi timing, sannan gwamnati ba ta da control akan farashin abubuwa na kayan masarufi. Idan da za a ce ai controlling da kayan masarufi wajen tashin su, tashin goran zabi da kaya yake, to shine za a iya samun sauki, ko da an biya ma'aikata ko da nawa ne bai zama damuwa ba.
Mito alhamdulillahi, lalai da gwamnati za su dage su yi hakan, da zai taimaka kwarai da gaske, saboda kafin ma yanzu da ake cikin tsadan rayuwa, karamin albashi 30,000 baya iya rike magidanci, balle kuma yanzu da ake cikin tsadan rayuwa kusan dukkan kayan masarufi su nunnunka so uku so hudu da abun da ya kama da wannan.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Abdullahi Kashiri, masani kuma malami a jami'ar tarayya da ke kashi da jihar Gombe, ya bayyana cewa gwamnati za ta iya biyan mafi karancin albashi naira 400,000.
Gwamnatin ta zauna ta yi lissafi, ta ga kuɗin da take da shi da kuɗaɗen shiganta, wanda ni na san tana samun kuɗi, don duk lokacin da aka yi ƙarin farashin man fetur fa, daga naira 167 aka ƙara zuwa naira 600. Ƙari ya kai wajen 200, kusan 300 akan abinda dama yake. Saboda haka dole gwamnati za ta iya biyan wannan albashi, ba wani maganan ba za ta iya biya, ba ta ƙara ta biya. Saboda haka ba dalilin da ɗan Najeriya zai zama to shi yafi kowa kaskanci da talauci a duniya. A biya albashin da zai taimaki ma'aikata, a biya albashin da zai rage cin hanci da rashawa, ya gyara ƙasar nan, ya ba ma ma'aikatan Najeriya mutunci daidai da sauran ma'aikata.
Yanzu dai hankulan ƴan ƙasar ya karkata ne ga kwamitin da fadar shugaban ƙasar ta kafa na sake duba fasalin albashi a fadin ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja, a Najeriya.